Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma miya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Abdulaziz Adili Toro
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a, duk ranar Alhamis shirin yau da gobe da magana ne akan kiyon lafiya, inda a yau ma 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu ci gaba da magana ne akan watan wayar da kai dangane da cutar daji mama, wato kansa kenan.
Alhamdulillah, abinda muke so shine mata ƴan uwanmu a dinga gwaji, ka dinga gwaji a kai a kai da yara da manya, especially mu waɗanda muka wuce shekara 40 30 40, ya zama na ko baka je asibiti baka gwada da kanka.
Yake Abdul Aziz, to masu sauraro, yadda kuka ji a cikin wannan dan gutsaran, muna tafi da ƙarin bayani.
Wakilin sashen Hausa Hawa Umar ta jiyo mana ta bakin jama'a akan wannan batu.
Muna kuma tafi da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook.
Kuma idan lokaci ya ba mu dama, za mu bude maku layi domin ku kira ku yi wa likitan namu da muka ga za mu gayyato tambaya kai akai tsaye.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To jama'a, amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, a makon da ya gabata, inda muka ce a kowane watan Oktoba duk na shekara ake wayar da kan jama'a dangane da cutar dajin mama, breast cancer a turance, ko kuma cancer du sein a faransanci. Kuna da wata masani akan wannan cutar?
Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Sa'ad Muktar Sa'ad daga Okene, Nigeria, inda ya ce wallahi ban san komai akan cutar ba.
Sai kuma sakon Abdullahi Labaran ya ce mu kam muna sauraron ku da fatan za a tashi lafiya.
To shi kuma Muhammad Musa Dambam ya ce yau da gobe, cutar kansar mama cuta ce mai hadarin gaske, domin idan cutar ta kama iyayenmu mata suna shan azaba wanda har ta kan kai ga yanke musu mama.
Sai kuma engineer Isa Saddam ya ce salamu alaikum viewers Hausa, yau da gobe, hakika ni dai na san wannan cutar ta kansa a turance, amma dai ban san komai akan ta ba, sai dai in kasance da akwatin radio na domin in samu ƙarin ilimi a kanta. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai kuma amsar mu ta gaba daga Sani mai langilange ya wuri, inda ya ce ba shakka wannan cuta ce da ke kama mace ya dade a jikinta kamin ta san tana da shi. Da fatan Allah ya kiyaye.
Shi kuma Mustafa mai dan kace ya ce assalamu alaikum yau da gobe, ikon Allah, ni dai ban da wani masaniya akan cutar dajin mama, sai dai in saurari masana da kuka gayyata. Ku tashi lafiya.
To sai kuma Sa'idu Sabo Auyo ya ce salam yau da gobe, ni dai a nawa yankin ba mu da masaniyar wayar da kai akan kansar mama, sai dai za mu saurare ku domin mu ji hirar da za ku yi akan wannan cuta.
Shi kuma Sha'aibu Dulloma Idris ya ce salamu alaikum daga jihar Jigawan Najeriya, ya ce fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe.
To shi kuma Muhammad Bello Umar ya ce kwarai kuwa a nan Sokoto, na san ta yi sanadin rasuwar mata har guda biyu, kuma ɗaya daga ciki ma'aikaciyar gwamnati ce, ɗayan kuma matan wani babban ma'aikacin gwamnati ne.
Sai kuma sakonmu na daga Tahrir dan Bullo Kano tare da Abbati M Almajati. Hakika mu dai fatan mu shine Allah ya sa a gano maganin wannan cutar.
To sai amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Abbar Ramlakatai, Allah sa na faɗi sunanka daidai, inda ya ce Allah ya ba masu wannan cutar lafiya duk inda suke a duniya. To jama'a, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu sauraro, kamar dai yanda Hawwa Umar ta tuntuɓa mana jama'a a satin da ya gabata, yanzu ma za mu koma gare ta don mu ji abin da suka sani akan wannan batu.
Sunana Maryam.
Kin taɓa zuwa gwajin breast cancer?
Haƙiƙa kwanan nan ma na yi, saboda ya addabi mutane da yawa a duniya. Shi yasa ya kamata akai-akai, a lokata mu mata especially waɗanda muka wuce 40, ya kamata mu gwada. Kwanan nan ma na gwada na cervical cancer, na gwada na breast cancer, kuma alhamdulillahi hankali na kwanta.
Kin taɓa ganin wanda wannan ciwon kansan ya kama?
Sosai ma, ai ga su nan kota ina wannan kansa, gashi nan ko ta ina muna gani. In baka gani a gidanku ba, zaka gani a makota. In baka gani a makota ba, ko ka gani a gurin ƴan uwa ko abokan arziki. Kansa dai gashi nan yana ta cin mutane sosai iri-iri gashi nan.
Kina da ilimin abin da yake kawo wannan ciwo na kansa?
To wannan kuma shine babban magana, dan gaskiya tsakani da Allah ne ban taɓa sanin meye dalilin da za a ce yau gashi kayi ka kamu da kansa ba. Amma dai wasu suna cewa ka rage cin jan nama, ka rage waye, ka rage shiga rana saboda skin cancer. To amma babu wani takamaiman abu guda daya da za a ce yau in ka daina, ko in ka barshi, ko in ka yi, ba za ka kamu da cancer ko wani iri ba. Gaskiya ban ji ba, kuma ban sani ba.
To ganin cewa wannan watan da muke ciki na October an ware shi ne ma domin wayar da kan jama'a akan cancer, musamman ma breast cancer da ya addabi mata, me zaki ce game da wannan watan?
Alhamdulillah, abinda muke so shine mata ƴan uwanmu a dinga gwaji, ka dinga gwaji akai-akai, da yara da manya, especially mu waɗanda muka wuce shekara 40, 30, 40, ya zamana ko baka je asibiti baka gwada da kanka. Zaka iya dan tattaba, an ka ji wani abu unusual, wani abu da ba daidai ba, to ka garzaya da gudu, kar wani ya ce maka a'a, kar ka damu, ka sha, ka sa wani abu, ko ka sha maganin gida ko wani abu, garzaya da gudu ka je asibiti. In aka ce maka ba shi bane, kaga hankalinka ya kwanta. Amma kuma ya kamata mu sani cewa kullum muna da abin da zamu yi dole wa kanmu, ba sai wani ya mana ba. Kullum da safe ki dan tattaba ki ji in kin ji wani abu unusual, ko wani kurji, ko wani ruwa na fitowa, ko wani abu da ba daidai ba da baki saba ba, ko baki san shi ba. Da Allah, dan annabi, mata da maza ma, ƴan uwan mutun da maza ma suna yi, a garzaya da gudu asibiti, ba kar a jira wani abu.
Rabi'at Bokane, ina da masaniya akan shi, saboda zaki gani mutane da cikin kashi dan da dama yake ji, yanzu mutane na complaining akan breast cancer, wato bakin daji da ake ce mishi a Hausance.
To kin taba ganin wata cutar ta kama?
Sosai, na taba gani. Ya fara daga ana cewa breast lump da waye,
kafin
wani dan kwaya haka a cikin nonon ta, sai yazo ya fara yana ta baki nonon dai, har aka kai ga aka ce sai an yanke maman.
Ke kin taba zuwa asibiti domin duba kanki game da wannan cuta?
Gaskiya ina zuwa asibiti domin in yi screening na gani. Sannan kuma asibitin ma in kika je za su koya miki yanda zaki dinga yin shi time to time. So ko kai a gida ba ma lalle wata rana sai kin je asibiti ba. A gida akwai inda za a nuna miki yanda zaki kwanta, ki sa hannunki a bayan kanki, da yanda zaki iya checking maman ki, dudduba ki gani idan kin dan ji wani alaman kwaran abu kaman gyada ko wani abu, da duk abin da kika ji baki, hankalinki bai kwanta ba. So ka sauri ka je asibiti saboda karin bayani.
Akan ware watan October kowane shekara a matsayin wata da ake wayar da kan jama'a game da ita wannan cuta ta daji ko kuma sankaran mama. Me zaki ce game da haka?
Gaskiya ina sha'awan hakan, din yana fadakarwa sosai ma mutane. Nikan ga inda mata kan hito kan titi suna fadakarwa, suna wayarwa. Most especially zaki ga matan gwamnati ma da suke likitoci suna fadakarwa sosai, kuma abin na taimakawa. Ina roƙon su da su ƙara ci gaba, masu hannu da shuni wanda yake da hanya ko masaniya akan haka, da zai iya wayarwa mutane da kai. Muna roƙon su da Allah su fito su ci gaba da wayarwa mutanenmu da kai akan maganar bakin daji.
Firdaus Musa dan tsoho, kware da gaske ina
da masaniya akan wannan cutar daji da wannan zamani domin cutar daji ta nono yanzu ya zama abu ne wanda ya zagaye gari ko ina kaje ana maganan sa gaskiya ban taba gani ba amma ina ji kuma nakan ji mutane suna magana akan alamomin da zaka gane cewa mutun ya kamu da abu da wannan cutar banda haka ma ina karanta abubuwa a kamar social media haka ko internet game da wannan cutar
to a abubuwan da kike ji da kuma wanda kike karantawa kin taba karanta ko kin san menene yake kawo wannan cuta
abubuwan da na karanta na taba ji ana maganar cewa abun goge hammata shi ma yana jawaban da haka kuma ana iya gadan sa daga wajen kakanni ko kuma ma iyaye
kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki game da wannan cuta
eh akwai lokaci da naji kaina ba daidai ba naje asibiti naje na bincika dai ma sun ma irin bayanin da na ba mu likitan ta cewa yi ba cutan daji bane amma ni ban yadda ba sanda na biya kuɗi aka min check up tukunna na tabbatar da cewa ban kamu da wannan cutan ba kuma bani da shi
tun daga lokacin kin sake yi
gaskiya ban sake ba amma ina tunanin nan ba zan jin ƙara duba lafiya na domin a shekarar nan nayi shi
sunana Ummu Kusum Abdulkadir tabbas ina da masaniya akan wannan cuta sabila da gaskiya cuta ce kamar da ta karaɗe Najeriya gaba ɗaya ma zan ce inda duk inda ka duba ko makwabci ko dan uwa ko wani dai wannan ya taba kamuwa da wannan cuta haka
to kin taba ganin wanda cutar ta kama
to zan iya ce na taba gani amma ban taba ganin shi a ido ba saboda zaka iya ganin mutum a ce maka ai wacce cutar ne ya kashe ta ko kuma cutar take tare da
shin kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki
gaskiya ban taba zuwa asibiti ba saboda ni a tunani na cutar matan aure ne kamar ƴan mata ba suka cika yin wannan cuta ba saboda duk wanda naji an ce a an yanke mata nono ko wani abu ina tunanin matar aure ce ban taba jin an yi wa budurwa yankewa ko kuma an ce sakaran mama ya kamata so ni ban taba zuwa asibiti ba gaskiya
shin yanzu wani mataki zaki dauka
gaskiya mutun ya kamata ya dau mataki babba saboda yanda wannan cuta kuma kamar naji ana cewa ana iya gadonta don haka ya kamata mutun ya dauki mataki tunda yana jin ko a internet ko likitoci suna faɗa a tsaftace irin rigan mama haka da sauran su kaka sa riga a jike ko kuma in zaka yi amfani da abun kanshin hammata ya kamata ka duba irin abin da ya kamata kai amfani da shi saboda duka su suke jawa ko to ko don wannan mutun ya kamata yana kiyayewa saboda kar ya kamu da wannan
akan ware watan October kowane shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da wannan cutar me zaki ce game da haka
to abin yayi kyau amma sai in ga kaman ma ya kamata a ƙara wasu watannin saboda wayar da kai saboda cutan gaskiya ta zama ruwan dare a Najeriya don haka ina tunanin ya kamata ma a ƙara wasu watannin ne October ta yi wa mana kadan ya kamata a ƙara ware wasu watanni domin wayar wa mutane akan wannan cuta gaskiya
sunana Laila Muktar ni daliba ce shin kina da ilimi ko kuma masaniya game da cutar sankaran mama ko dajin mama wanda a turanci ake kira da breast cancer
kwarai da gaske na fahimta da kuma dan karance da nayi akai na gano cewa cutar sankara ana samun ta ne ta wato hanyar abubuwan da ake ci wani lokaci wanda dan adam in ya ci idan bai karbi jikin sa ba yakan jawo masa wannan cutan sai kuma yawan saka breziya wanda ba daidan maman kisan wasu suna da manyan mama yawan saka breziyan da wanda ya matsi maman yakan jawo wannan cuta wani lokaci sannan kuma ba mama ta bane ke da wannan ke iya kamuwa da wannan cuta ba hatta maza ma suna iya kamuwa da wannan cuta
kin taba ganin wani ko wata wadda cutar ta kama
kwarai da gaske na taba gani kuma abin da ya sa ma cutan ta yi mata tsanani sosai saboda ba a gano cutan da wuri ba sai da cutan ya gama cinye maman tukunna ya kai ga ma har aka yanke maman guda daya to tana shan magani da sauran su har ya kai ga kaman ta samu sauki sai kuma daga baya da yake ajali yayi sai ta rasu
ke kin taba zuwa asibiti domin duba kanki game da wannan cuta
gaskiya ban taba zuwa ba amma dai na taba tambayan likita da naje ganin likita ko da zan iya yin gwaji yace min ba zan iya ba saboda shekaru na bai kai ba nake ji lokacin ina da shekara 27 yace min dole sai na kai shekara 40 tukunna kafin nan na iya zuwa wannan gwajin a matsayina a wannan shekarun ba zan iya yin wannan gwajin ba dole sai ya kai shekara 40
akan ware watan October kowane shekara a matsayin wata da ake wayar da kan al'umma game da wannan cuta shin me zaki ce game da haka
gaskiya abu ne mai kyau sosai don mafi yawanci mutane ba su san yaya za su yi ba idan suka dan fara jin ciwo a maman su musamman mata ko mata namijin ma wannan yana da kyau wurin wayar musu da kai don su je a musu gwaji tun da wuri idan suka dan ji dai babu dadi a kirjin su da sauran su su dai su je su duba don a gano me ke damun su.
Sunana Basiru Haruna Adam. Daga wannan abuna sankarar mama ta maza amma a social media na gani to amma gaskiya ina ta baba cewa shin da gaske ne ko ku dai wannan harka ce ta yan social media suka je suka har hada hoto suka sa to shine dai ban tabbatar ba amma in har da gaske ne ya tabbata maza suna yi wannan abu to lallai ba karamin abu bane wannan saboda ina so in gani inda gaske ne in san matakin da zan dauka idan har da gaske ne zan kokari in kiyaye dukkan abubuwan da suke kawo wannan sankaran mama din in gana kare kaina daga dukkan abubuwan da suke kaiwa zuwa wannan sankaran mama
Mama Muhammad gaskiya ban taba ji ko gani ba bayo ba dai ne na samu labari ban taba ji ko gani ba lallai ya tabbata haka ya zama wajibi ne in je in bi hanyoyin da na bi zan san cewa in kare kaina ko ta gwaji ta wajen likitoci ko kuma in dauka kaina musamman in je in yi checking file dina dan already ina da file a wajen likita to dole zan je a ci abincika a diba ni a san cewa ina da shi ko ban da shi ko kuma ina da wani alamun cewa akwai kwayoyin halittar da yake kamuwa da shi ko ta yaya ma dai in san matakin da zan bi in kare kaina
Salisu Hassan wannan cutar nan da nake jin labarin cewa maza suna kamuwa da shi din nan domin Allah wannan cutar nan abun ban tsoro ne da a ce likitoci za su yi bincike akan wannan abun su ga wa al'umma ga abubuwan da yake kawo silan wannan cutar mutane sai su samu ilimi akai inda abinci ne ma irin abincin da ake ci ya kawo wannan cutar ma sai mutun ya kiyaye gaskiya dai ni ban taba gani ba kuma ban taba ji ba amma yau dai naji labarin cewa ana cewa wai wannan abun wani ya ce ma ya ga labarin sa a social media an post din hoton wanda yake da wannan cutar yanda ya bar labari kan abun tsoro ne gaskiya sai dai Allah ya kawo mana sauki akan wannan lamar
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yanzu kuma zamu bude maku layi domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye lambar da za ku iya kira ita ce 1-202-205-6555
to yanzu dai kai tsaye muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako mazaunin nan Amurka assalamu alaikum doctor
wa alaikum assalam
Barka da warhaka.
Yau barkanmu dai.
To dakta na san satin da ya gabata mun gayyato ka ka mana bayani akan shi ciwon wato cutar dajin mama?
Na'am.
To yau muna so kai mana ƙarin bayani satin da ya gabata bamu samu isasshen lokaci ba.
Gaskiya ne. Eh kamar yadda na fara bayani ita ciwon kansa na mama ko breast cancer ana samun ta sosai musamman yanzu a wannan zamanin a da an fi samun ta a kasashen da suka ci gaba amma yanzu ana samun ta a irin kasashen mu kamar yanda na faɗa alamun ta shine za mutum zai iya ganin kaman ko kullutu a jikin mama din ko kuma ya kasance abinda ake kira lump ko ya kasance fatar wurin ta canja ko ta yi kauri da yawa ko kuma ta yi kaman alamun an huhuda ta kaman irin cin zanzana din nan wani zubin kuma za ka ga kaman ko kurji ne wani zubin kuma kamar nonon ne yake zubar da ruwa haka kawai wani zubin kuma za ka kaman scales abinda ake kira kaman saba haka ko kuma kaikayi na mama din
duk kaman wato ka ga fata ya bushe haka
ya nuna cutar
ka ga fata ya bushe kaman
yana radadi yana kaman ja da sauransu kaman wani eczema so irin wannan shi alamu ne na shi ma na ciwon ba tare da yana yin haka ba shi ma alamu ne na cewa breast cancer ne so kuma abubuwan da suke janyo shi kala-kala ne babu tabbas din menene yake janyo shi amma kuma akwai abubuwan da aka san cewa suna da alaka da shi musamman kaman ya fi kama mata so 100 da yanda zai yake kama maza sannan kuma shekaru masu shekaru da yawa sun fi kamuwa da cutar akwai kuma kamar idan mutum yana da kamar yan uwa waɗanda suke da cutar ko mahaifiyar mutum musamman tana da cutar, to alama ne shi ma na cewa yana da hatsarin kamuwa da cutar. Sannan kuma irin abubuwan radiation kamar irin shiga cikin irin abubuwan x-ray da sauransu su ma za su iya ƙara wa mutum wannan rashin motsa jiki da shan giya da shan sigari da kuma kamar shan magunguna irin na family planning din nan. Akwai waɗanda suke musamman na da an gano suna da wasu daga cikinsu suna da irin wannan illar. Waɗannan su ne dai abubuwan da suke.
To, Dr. Abdulaziz mai suna na ku, to barkanka da zuwa.
Yau ga suna gaya to ta kwaranka.
To, ni tambaya ta ita ce ana cewa wannan abu da ake ce ma OGM su ma suna da sanadiyar wajen kawo wannan cututtuka ga mutane. Idan ka diba aka ce mutane yanzu sun maida hankalin su cin abubuwa da ake samu cikin supermarket instead of maida hankalin su cin abubuwa kamar ɗin itace. Ganinka wannan na da sanadiyar?
Eto da yake ita kansa mafiya yawancin ta ba cin abubuwa waɗanda suke kamar na packages da waye da sauransu akwai kamar compounds a ciki waɗanda suke janyo cancer in general. So amma breast cancer ba ta daga cikin irin ciwukan da irin waɗannan ɗin suke da tasiri sosai fiye da kamar misali cancer ta 'ya'yan hanji. Wannan in ka ga saboda abu ne da mutum yake ci a ciki to ta sun fi illa akan wannan, amma ba abin mamaki bane bai kasance su ma za su iya janyo mutum breast cancer.
To nagode kwarai. Tambaya ta ta biyu ita ce ana cewa shi cancer asalin shi da kanshi yana amfani ne da sukari domin yana idan buƙatar rayuwa. Akwai in ka tsaya da cin sukari a wani lokaci zan batun koko kawai maganar mutane ce.
Gaskiya wannan abin nan din mutane ne kawai, bayanin mutane ne kawai, babu wai wani abin da za a ce misali ko shan sukari zai iya riya kiwarin din mutum kansa daina shan sukari ba zai yi wannan ba, shi kadai ba zai iya dauke wa mutum abin nan din kansa ba. Amma abu ne wanda yake mutum yana shan sugar kansa tana da alaka da kiba, mafiya yawancin kansoshi tana da alaka da yawan cin abubuwa da suke janyo kiba. Sugar kuma yana daga cikin abu manya-manyan abubuwan da suke musamman babu exercise, so zai iya increase the risk.
Kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum Hajiya Amina, barka da yabanci ko na shari'a.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka. Menene tambayan ka ga likita?
Ina ma tsaka barka da kokari da gudunmawa, haka shi ma Abdulaziz shi ma da to ina mai gaisuwa na musamman. Yawa, to tambaya na shine daktar, gaskiya duk wancan satin da aka fara muna tare da ku kuma muna ilmantuwa, amma yau tambaya na shine to tunda an san da cutar daji ko na iri ko ba ma na makakansa na mawa ba dai sanadiyar na iya taba wani misali kamar yanzu matan mutum tana da shi ko ma'aurata a ce matan na da shi, to kana ga wani mijin ba zai iya kamawa ba misali haka daktar? Tambaya na kenan, in kuma zai kama to wanne mataki za a bi a guje masa? Sannan kuma matan da suke aure ne suke samu wannan larura ko da ƴan mata ma dai? Da fata an fahimci tambaya na.
Yawa, so daga farko bana na amsa tambayar ka ta ƙarshe ita ce mata ko marasa aure ne kadai suke kamuwa da cutar wannan? A'a, ba haka bane ba. Ai, mata waɗanda ba su aure ba su ma za su iya kamuwa da cutar, kamar yadda na faɗa ɗazu ko kuma ina jin ban faɗa ba. Mata waɗanda ba su aure da wuri ba ko ba su haihu da wuri ba sun fi ma kamar chances na kamuwa da cutar. Sai dai da yake cutar ita tana kamar amfani da shekaru ne, ko kuma na ce shekaru suna da tasiri a kanta. So waɗanda suka tsufa kaɗan haka sun fi kamuwa da cutar akan waɗanda suke yara, amma musamman waɗanda suke da kamar gado na cutar, akwai jins ɗin da suke jin kamar irin su BRCA1 da BRCA2, waɗannan jins ne ko kuma na ce ƙwayoyin halittu ne a jikin mutum wanda idan mutum yana da su marasa kyau za su iya janyowa ya kamu da ciwon mama. So ba abin mamaki bane ga yarinya ko wacce take bata bayi aure ba ta kamu da cutar ita breast cancer din, da dai hakan ba ta cika faruwa ba. Tambayar ka ta biyu kuma gaskiya ba a kamuwa da cutar, misali a ce zama da wani wanda yake da cutar ba zai sa mutum wanda ba shi da cutar ya kamu da cutar ba.
To daktar kar mu katse ka, amma har yanzu dai a jihar Kaduna ga kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Ta sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, barka da dawowa zaman da namu, ga ka ga dakta.
To alhamdulillah, dakta ne maka barka da yammaci kuma abin da ke da ita dangane da wannan kansa din suke damun al'umma, kamar da gane da su kansu mata haka da sauransu. To dakta, yanzu yawa za a ga wata mata ta kamu da ciwon nono kamar bangare guda daya. To amma dai za a ga wata mata za ta ga maimakon a yanke ta fi so a ta yin magani. Shin dakta, idan nono guda daya kamu, daya bai kamu ba, shin yanke wannan ita ce shi ne mafi dacewa, ko kuma a nemi maganin shi ne mafi alkhairi? Yawwa, to ina fatan dakta zai ya jafanci tambayata, da fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garu, a tashi lafiya, na gode.
Kwarai da gaske, ya danganta da kaman shawarwarin da likitoci suka bayar. A mafi yawancin lokaci, idan likitoci suka bayar da shawarar cewa ya kamata a yanke din, to lallai yankewar ce ta fi muhimmanci akan magani din. Watakila sun ga cewa kansar ta fara yaduwa ne, ko kuma tana kokarin yaduwa, shi yasa suka faɗa haka. So idan ya kasance ba a yanke din ba, sai kaga ya zo da illa, musamman a mu kasashenmu da ba a cik ba a samu ci gaba kamar yadda aka samu a sauran kasashe ba. Wasu ma da kan suke zuwa su ce a cire musu maman tun kafin ma shi ciwon ya kama su.
Wato masu gado kenan sukan ce a je a cire musu a matsayin rigakafi.
Kwarai da gaske, sai suke a cire musu a matsayin rigakafi. Tunda akwai kaman a kasashen da suka ci gaba, akwai surgery da ake wanda za a yi shi maman a yi wa mace sabon mama. So wannan ba masu gaskiya kamata a ce idan likita sun bayar da shawara cewa a cire, to ya kamata a hakura a cire din.
To dakta, ina da tambaya ta ita ce, ga ganinka wani matakai kamata a dauka domin a magance wannan cutar kansa ta mama, ko musamman kansa da kanshi, in mutum na so yi nisa da wannan cututtuka, wani matakai kake za ka iya ba masu sauraron mu?
So matakan da zan bayar kaman a bangaren wannan din mama shine ya kasance mutum ya yana kokarin yin exercise ko motsa jiki, sannan abubuwan da suke janyo kiba mutum ya guje su. Wannan ya shafi kusan dukkanin yawancin kansoshi. Kaman kuma yadda muka yi magana da zu, irin kayayyakin da suke na gwangwani, waɗanda suke kaman ajiyayyen kayayyaki da sauransu, kifin gwangwani kaza na gwangwani, irin waɗannan abubuwan mutane shi ma su guje su, saboda ko kuma akalla su rage yawan cin su, saboda suna da illa. Akwai kaman irin kansa ta colon, za ga cin kaman kifi wanda yake abinda ya kira smoked fish, kifi wanda aka wannan yadda wanda aka kaman gasa shi, cinsa da yawa shi ma zai iya janyo kansa. Akwai shan sigari, shi ma abu ne wanda yake janyo kansa sosai. Akwai shan sauran kwayoyi da kuma giya, su ma abubuwa ne waɗanda suke janyo kansa sosai. So idan mutane za su rage waɗannan abubuwa da yawa, zai kasance za a samu sauki da kamuwa da ita wannan cuta ta kansa. Sai kuma yawan gwaje-gwaje haka, kaman zuwa asibiti mutum ya masa gwaje-gwaje akan abubuwan da suka shafi kansa ɗin da sauransu.
To dakta, mun gode kwarai da gaske da bayanin da kai mana. Insha Allah sai kuma wani mako idan mun ƙara gayyato ka akan wani batu.
To Allah ya kai mu.
To mun gode. To Abdulaziz, da komi da komi da kaji, me ka ƙara da?
Lalle dakta ya bude muna faifai, wanda ina ji mutane dama sun lura, sun ji kirarin da yake, kuma wannan matakai mutane kamata su nisa da su domin su kiyaye kansu da wannan cututtuka. Ya batun motsa jiki,
na gama dai ya nana ta maganar shan sigari da kuma giya.
Sigari, to sai dai a ce Allah ya kara masa albarka, kuma mun gode kwarai wannan taimako da ya bada.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da engineer mu na yau Mr. Rob, tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa
Abdulaziz Adili Toro,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Allah ka ba mu sama, Allah ki yaya ciwo gobe. Allah ka ba mu sama, Allah ka ba gobe. Megi ya faɗa yake fa baka yau gobe, dan ka ba shi yake so. Son ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kaito a ga da likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Nace a ga da likita bokan Turai, a mai da niyya sosai.
muryar Amurka ke kira. Sashen Hausa ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma